Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Ubangiji ya sake kawo mu lokaci da za mu ci gaba da hidima da ya danka mana. Mai sauraro, ina maka maraba da zuwa. A yi ƙoƙari a bi mu a hankali a inda Pastor Ibrahim Mai Gadi zai ba mu gargadi a fili domin kiwon lafiya. Pastor Haruna Bisga da kuma Pastor Audu suna shirye a shirin domin su kawo mana albarku daga wurin Ubangiji. Mai sauraro, a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakariya. Ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Allah ya yi mana albarka yayin da za mu saurari waɗannan saƙonni na kyautata zaman lafiya, musamman lafiya na jiki da na muhalli. Sunana Ibrahim Mai Gadi. Za mu so kafin mu ce kome mu fara da addu’a. Ya Allah, mun yi godiya domin muna bidan tunani da bishewa da albarkaci daga gare ka. Yanzu da za mu duba daga cikin kalmarka, bari ka ba mu bayani da fahimta. Za mu roƙi bayani da haske da koyarwa daga gare ka cikin dukkan ababen da za mu bincika, kamar albarka ta wurin Yesu Kristi Mai Cetonmu. Amin. Karatunmu na cikin Korintiyawa ta fari sura 9 aya 25. Korintiyawa ta fari sura 9 aya 25 yana cewa, duk masu wasan gasa sukan hori kansu da kowane hali, suna yin haka ne don su sami lada mai lallacewa. Mu kuwa mara lallacewa, menene muke magana a kai? Zarafi domin mutum ya kawo sakewa ga abin da yake ci da kuma sha. Waɗanda sun samu ganewa na doka na kiwon lafiya, wanda kuma suna bin ka’ida, suna lura da abubuwan da mare kyau da mai kyau ɗin kuma, idan mun duba mare kyau ɗin an ce a guje shi, mai kyau ɗin za a ci ko a sha, amma daidai gwalgwado, daidai wa daida, in ji waɗansu masu fahimta. Idan ko har mun duba, za mu yi tunani da la’akari da zaɓe mai kyau, yana iya ya kawo alheri kuma mai gamsarwa, domin an ce lafiya uwar jiki ne. Jikin nan kuwa, in an lura da shi, za ya biya bukata a kan kari. Masu nema su samu iko ko kuma ƙarfi, sai su kyautata ma jiki abun da yake bukata. Allah ya ba mu basira domin tafiyar da tunaninmu da ƙwaƙwalwarmu da kuma kame baki. Yakan sakakance ya ba mu sakamako, zaɓi mai kyau za ka samu jiki da tunani mai kyau. In kuma mun zagi wannan abinda muke ci ko kuma abinda an ce a bari kai ka wuce ka ci shi, akwai sakamako. Halayya mai kyau yakan kai ga rayuwa wanda zai dace. Amma za mu so mu duba, gane wanda za mu yi, menene dokan kiwon lafiya ya bukata? Akwai ababa da Allah ya ba mu wanda in mun ci su za su kawo mana gina jiki. Waɗannan ababa suna nan, waɗansu ko ba sa amfani da waɗansu abinci kamar su madara, waɗansu na son shi, waɗansu kuma ba sa amfani da wake mai manyan kai, sannan akwai wake fari bakake, akwai wake ja. Waɗansu na amfani da shi kamar abinci da kuma namansu. Wannan duka yana da kyau. Amma idan mun duba abincin da za ya kai mu ga kyautata lafiya, wanda ba zai kawo illa ba, akwai cututtuka wanda yake ƙaruwa idan mun cimma ababa kamar su namomi, madara har da ƙwai. Sukan zo su zama mana wani illa ne a cikin jiki. Amma in mun zauna mun yi tafsiri, mun yi karatu, mun yi bincike, akwai makamantan abincin da zai iya gina jiki, wanda in mun yi noma akwai shi. Waken soya, dangin wake, duka sukan kawo gina jiki. Za mu iya mu yi lura mu yi bincike, shi cin abincin ma akan so a yi shi daidai wa daida. Abinci mai kyau, ka ci shinkafa, ka ci wake, ka ci shi daidai. Ba a son mutum ya yi abin da ake kira gambiza, ka ci abinci da yawa ya wuce yanda ciki zai iya ɗauka. Idan an ci abinci da yawa yana kawo illa. Yawanci musamman idan za mu kwanta, kiwon lafiya na kwesuwa cewa in za ka kwanta da dare to kamar ƙarfe 5 na yamma, mutum yana iya ya ci abinci awowi 4 ko 5 kafin bacci ya zo. Amma in mun ci da dare ƙarfe 8, ƙarfe 9 yamma yayi, za ka ci abinci kana kwance, amma kayan ciki ko kuma hanjinka da sauran injuna su suna aiki ne. Irin wannan yakan kawo damuwa ga wanda yana da shi. Ba za ka samu bacci ba, za ka samu munanan mafarkai, sukan kawo tunani barkatai, yakan sa mutum jikinsa ba zai yi kuzari ainun ba, da sauran makamarta haka. Illa ɗin kenan, so a ci abinci daidai wa daida, ba a son a ƙoshi har ya wuce, a ci shi daidai. Abin da yake da kyau a ci shi daidai, mare kyau ɗin Allah ya ce mu ma ƙyale shi kamar su barasa haka da sauransu. Allah ya ba mai sauraro ganewa domin har mu gane cewa ya ba mu abinci da ka'ida. In za mu ci mai kyau ɗin mu ci shi daidai, mare kyau ɗin ma mu bar shi. Za mu duba nan gaba waɗanne abinci ne masu kyau da marasa kyau. Amma ga wannan kwesuwa, Allah yana so mu duba mu ci abinci daidai yanda zai ba mu ƙarfin jiki da kuma lafiya. In mun huta, mu huta lafiya. Bari mu yi addu'a. Allah ka yi mana alheri, ka yi mana jin kai mu gane wannan kwesuwowi tarin Yesu Kristi mai cetonmu. Amin.
Kaji labarin tashin da ke kau da duk damuwar ka AWR. Kalmomi masu karfafa ban gaskiyar ka don dawansa.
Adventist World Radio Muryar Bege Don Kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Ubangiji Allah ka ba mu iko. Sauraro, barkanka da wannan lokaci. Ni ne mai suna Pastor Haruna Bisga. Da ikon Allah za mu yi nazari ne cikin littafin Markus. Za mu ɗauko karatunmu daga Markus Sura 5. Ni zan yi karatu daga aya 1 na tsaya a 5. Amma don kanka za ka iya cin gaba da karatu har zuwa ƙarshen wannan sura ɗin. Karatun na cewa, suka zo wancan ƙetaren teku cikin ƙasar Garsinawa, sa'an da ya fita daga cikin jirgi, nan da nan wani mutum mai ƙazamin ruhu ya gamu da shi. Yana fitowa daga cikin kabarbaru, wurin zamansa kenan cikin kabarbaru, ba wanda yana da iko shi ƙara damre shi ba, ko da sarka, gama aka damre shi so da yawa, da maruruwa, da sarkoki, ya tsintsinke sarkoki da maruruwa, kuma ya kakkarye su. Ba wanda yana da iko shi horonsa, kullum kuwa dare da rana a cikin kabarbaru da duwatsu yana kururuwa, yana tsatsage jikinsa da duwatsu. Kan maganarmu na cewa haukan zunubi, mu yi addu'a. Ya mai sama sarki Allah, godiya ya tabbata gare ka domin ka isa, dama da ka ba mu da za mu ji daga maganarka, ka yarda maganarka ta canza mu don sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Mai sauraro, wannan karatun na nuni da wani abin da ya faru ne lokacin da Yesu Almasihu ke duniya, yana aikinsa na wa'azi. Sun isa wannan ƙetaren teku kenan a wannan ƙauye na Garsinawa. Sai ga wani mutum wanda ike mai ciwon aljan, wanda ake kira iskoki, wato aljanu sun rike shi. Sai ya kasance saboda tsananin rike shi da suka yi, sun hana shi zama a gida. Bayan barin gida, ina ya je? Ya je jeji. A jejin ma aljannun ba su kyale shi ya zauna ko ina ba, sai a makabarta. A nan yake zama, nan yake uni ya kwana, baya sanin ma shi mutun ne saboda tarin aljani wanda suka shige shi ya kai inda har tsoro ma yake bai jama'a in an kama shi an daure shi ba da sarka ba har da maruruwa ma an darme shi ya tsintsinke ya karare duk wani abin da aka daure shi da shi mai sauraro ina so ka dubi wannan mutumin wanda aljani sun yi katutu a cikin sa sun fidda shi daga haici na mutum ya kasance har bai iya zama ba a gida kaga yanda aljanin nan suka lalata yanayin wannan bawan Allah to ina so ni da kai mai sauraro ka dauki wannan yanayi na wannan mai aljanu ka kawo shi ga bangare na rayuwa na ruhaniya yayin da zunubi taurin shaydan ya rike mutum wato haka fa zai fara tun yana ji zai zo baya ji tun yana sauraron jama'a zai zo kuma bayya sauraron su tun yana yin abubuwa na kunya a boye zai zo kuma yana yin su a fili ba tare da kunya ba tun yana yin su kamar da wasa zai zo yana yi a gaban kowa da kowa kuma da tunanin kai magana yayi maka abinda zai yi maka mai sauraro kar ka manta kan maganar mu na cewa haukan zunubi wato idan zunubi ya rike mutum idan zunubi yayi katutu a cikin mutum zai yi mummunan abu amma ba zai taba yarda mummunan abu yake yi ba zaka gaya masa so miliyan ba zai ji ka ba mai sauraro idan kaga mutum cikin irin wannan yanayi me ya kamata ka yi wani kuskuren da muke yi so da dama wato muka manta cewa shaydan ya riga da ya sa zuciyar wannan mutum ta yi kanta sai mu ga kamar da gangan yake yi to ba da gangan yake yi ba mai sauraro akwai abin yi abinda zaka yi kawai shine ka ringa yin addu'a domin wannan mutum ubangiji mai iko duka ya canza shi don in ba Allah da kansa ba kana gani wannan zai canzu wannan mai aljanu fa ka tuna jama'a sun yi iyakacin kokari domin su canza shi a ga an raba shi da aljanu ta wajen dauri da sarka da maruruwa amma ina in aka daure shi yana babballa abinda aka daure shi da shi abu ya gagara amma ran nan sai ga saduwan shi da Yesu Almasihu Yesu Almasihu ya yi masa tambaya ya ce kai wane ne ya ce mu tuli ne ma'ana muna da yawa Yesu Almasihu ya bada umurni wa'annan aljanu da suke cikin sa sai suka roƙa cewa a fidda su wato kar a halaka su sannan a yarda masu su je su shiga cikin garken aladu hakanan almasihu ya bada umurni aljannun nan suka fita daga cikin wannan mutum bayan sun fita daga cikin wannan mutum sun je sun samu garken aladun nan suka shige su duka aljannun nan sun je sun shiga aladu wajen 2000 mai sauraro kana iya ganin yawan aljannun da da suke cikin mutum daya kana gani wannan zai ji kiranka mai sauraro gama shi da Allah kawai shi yafi maka alheri Allah ne mai iko raba shi da wannan damuwa da yake ciki Yesu Almasihu ya raba wannan mai aljanu da aljanunsa haka nan wannan da kake gani wanda zunubi yayi kanta a cikin sa wanda ana kira baya jin kira yana yin abubuwansa sai ka ce ba mutum mai hankali ba mai sauraro munanan maganganu ba za su gyara wannan mutum ba abinda zai gyara wannan mutum shine addu'a game shi da Allah. Yanda saduwan wannan mai aljannu da Yesu ya kawo masa canzawa, karoki Allah cikin sunan Yesu saboda wannan mai zunubi wanda zunubi ya kanta a cikinsa, wanda yake kana ganin baya jin kira, da dama sukan ce ai wani ai nisa ba zai canza ba, kuma Allah na iya canza shi. Mai sauraro, zan yi addu'a domin ka, in kai ne ma ka shiga cikin wannan yanayi, in wani naka ne, za mu yi addu'a domin Allah na da ikon canza shi, zai canza shi kamar yadda ya canza wannan mai tarin aljanu. Ya Ubangijinmu Allah mai sama, idan ka yarda mun roƙe ka, kalman nan da muka ji, ka yarda mana ta amfane mu. Sannan ina roƙonka domin mai sauraro ya shiga cikin wani hali na kakani ka yi, kalmominmu kuma da muke gaggaya ma irinsu ba sa kawo ci gaba sai koma baya, mu ma ka canza mu, ka canza mai sauraro, dukkanmu gaba ɗaya mu gudu tare mu tsira tare, albarkacin Yesu Almasihu mai cetonmu, amin.
Wanda yake jahili hasara ne ga al'umma, jahilci ba shi da daɗi. Mai sauraro, a rayuwarka ko kana ƙoƙari domin ka yaƙi jahilci? Wataƙila yanzu kana tunanin cewa ya kamata in je makaranta in fara karatu. A'a, in ka duba kewaye da kai, ai akwai abubuwa da za ka iya koyar yadda za ka bi da rayuwarka a kansu. Ina nanatawa idan ka kawar da jahilci daga cikin rayuwarka, to ka kawar da talauci ne, ka kawar da kunya, ka kawar da abin asha, ka kawar da duk wani abin da yake kawo rashin jin daɗi a rayuwarka. Jahilci takan naƙasar da mutum, babu abin da zai iya yi. Mai sauraro, idan ka kawar da jahilci, za ka kawo hasken rana a cikin rayuwarka, za ka kawo ilimi ne da sani a cikin rayuwarka, sa'annan ilimin nan yakan kawo haske a cikin rayuwar mutum. Za ka san abin da za ka iya yi da abin da Allah ya baka. Idan ka samu wannan haske, za ka iya bin hanya mai kyau. Amma inda akwai jahilci, mutum zai riƙa tafiya ne yana ci gaba kamar mai haƙar rijiya, ba zai iya zuwa wani guri ba. Idan mutum yana da fahimta a cikin rayuwarsa, to zai zama shugaba, zai zama mai ja gaba ne ga waɗanda suke zaune a cikin duhu. Ta wurin haka kuma za ka iya fitar da su daga cikin duhu, ka kawo su a cikin haske. Mai sauraro, shin ko ka taɓa tunani me yasa wasu a cikin wannan rayuwa suna samun ci gaba, sa'annan wasu sun zama kamar yaku bayi ne? Allah fa ya ba kowane mutum sa'o'i 24 a cikin yini ɗaya, amma sai ka ga wasu sun samu ci gaba, wasu kuma suna nan sun makale, sun zama kamar masu bara. To wanda yake amfani da basirar da Allah ya bashi ne yake samun ci gaba a rayuwarsa. Akwai wasu da suka zauna ba sa da wani tunani illa abin da za su ci ko su sha, baicin sun samu sun cika cikin su shikenan, sun zama kamar dabbobi, suna zama babu abin da suke yi, basu taimakawa kansu ba, basu kuma taimakawa wani ba. To irin wannan mutum rayuwarsa ta jahili ne, sa'annan kuma jahili hasara ne ga al'umma. Wannan sako ya fito ne daga Habu Dawaki, ni Malam Audu na karanta.
Mai sauraro, anan zamu dasa aya, sai kuma Ubangiji ya sake kai mu wata shirin zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Ina fata an samu ƙarfafawa a shirin na yau. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, za a iya rubuta mana a tura mana zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Ina godiya zuwa ga Faso Ibrahim Mai Gadi, Faso Haruna Bisga da kuma Faso Audu da tallafawa a shirin. Duka muna cewa mun gode. A madadina da sauran abokan aiki na kamar Umolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemci, ba zan manta da shi Faso Ibrahim Ishaku Gyangba ni ne Ishaya Zakariya na shirya da kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada ka manta da muhimmanci yin addu’a da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamun a kwanta.